karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta 89 yau zamu tashi aya mai namba ta 92 a wannan sura insha Allah yau ko muna yin juma'a daidai da 29 ga watan 12 watan zulhijja hijira yau da shekara 1445 biyar ga watan 7 na miladiya 2024 daga jin wannan lissafi an san mun zo karshen shekarar musulunci tun daga al-muharram ga yau muna cikin zulhijja wanda akwai yiwuwar yau ko gobe ma shekaran gaba da ta kare saboda ka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mutum yayi tilawa a wannan watanni 12 abinda zai iya tunawa na alkhairi da abinda zai iya tunawa na shiri ga wanda yafi yawa wannan shine manufar sa ko mana lissafin watanni da shekaru a cikin ba mu dinga bishin kaza ba a'a abinda ya gabata mai ka'aikata me ya furin jaye bangaren shiri ko alkhairi bangaren da ya furin jaye inna alkhairi ne fikr ki Allah sabati kuma kai wa Allah godiya idan bangaren shiri ne fi yawa kai kuka kai nadama maka tuba kuma ka roki Allah ta'ala ya dawoma ma tubanka wannan shine manufar ko mana watanni da shekaru da kwanaki mu dinga lissafa mu ga menene yake faruwa a cikin rayuwar wannan shekara da zamu ke ban kwana da ita ta shekara 1445 bayan hijira muna roƙon Allah ta'ala abinda muka yi daidai cikin da Allah ya karba mana kuma kusakuran da muka yi cikin ta muna roƙon Allah ya yafe mana jarrabawa da muka tsinci kanmu ciki a wannan shekaran Allah kada ka maimaita mana ita abinda muka tsinci kanmu a ciki na kuncin rayuwa da fitintinu da bala'o'i to muna kamun kafa ga Allah Allah kada ka maimaita mana wannan shekaran Allah ka sa abinda zai yi bayan ta yafi ta alkhairi Allah ka sa wannan shekara ta zama to ta higa cikin kundin tarihi na tintina irin wannan jarrabawa da muka yi kuma Allah ta'ala ya rike mana imanu Allah ta'ala ya samu lafiya mu wangi lafiya kuma wannan shekara da take mana sallama ta 1446 muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da alkhairin cikin ta abubuwan da ba masu to bane cikin ta Allah ka nesanta mu da su kuma Allah ka sa ta zama to shekara ta walwala Allah ka sa ta zama to shekara ta zaman lafiya Allah ka sa ka zama to shekara ta alkhairi ga kowa da kowa Allah ta'ala ka kamsa mana addu'o'in mu kuma ka samu lafiya mu wange lafiya Allah ramma Allah ta'ala ki cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
رواية تتبت هرزوة عبد الله بن مسعود الله تعالى يقرأ ذلك يكي تعجم وآية في القرآن هذه الآية سورة تكي جامعة القرآن تونن آية نجس wanda ta tattaro dukkan abin da musulmi yake bukata yayi kuma ta tattaro dukkan wani shari da ake taka wa musulmi burki akan zakari aikata aya ce wanda a dunkule tana da bangarori guda biyu akwai umarni da ayyukan alkhairi kuma akwai hani game da ayyukan shari ta dunkuli gaba daya al'amru wan nahyi a cikin ta al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar Allah ta'ala yake cewa inna Allah ya'muru bil 'adl Allah ta'ala yayi umarni da yin adalci wal ihsan Allah yayi umarni da yin kyautatawa wa ita'i bil qurba Allah yayi umarni da a kyautatawa makusanta abasu sannan kuma wayanha 'anil fahsha ubangiji yayi hani game da aikata alfahsha wal munkar ubangiji yayi hani game da aikata abin ki abinda shari'a ta kyamace shi shine al munkar sannan wal baqi shari'a ko kuma ubangiji yayi hani game da aikata zalunci da girman ka shine al baqi الظلم والكبر ubangiji ya haramta wadannan abubuwa ya hane su wadannan kuma ubangiji yayi umarni da su aikata wannan aya tana kama da wani hadisi ko kuma wani hadisi ya kama da wannan aya hadisin Anas bin Malik ya cikin Bukhari Allah ta'ala ya kare da shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun munjiyat wa salasun muhlikat akwai wa'ansu abubuwa guda uku wanda suke zama sanadiyar sira ga dan adam musulmi in ya aikata su akwai kuma wasu abubuwa guda uku da suke zama sanadiyar halaka ga mutum musulmi har in ya mutu a kansu takka wallahi fi sirri wal alam na farko daga cikin salasun munjiyat akwai tsoron Allah a fili da boye wal adlu fil ghadab wa rida da yin adalci yayin fishi ko yayin walwala wa anta nasahu man walahu Allah amru da kuma yin nasiha da kalamai na alkhairi wanda Allah ta'ala ya jibuntar musu da al'amuran wannan sunni salasun munjiya duk wanda ya dau ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa har mutu kansa ana saran zai tsira a lahira ukun kuma da muhulikat ne shine yake cewa hawa mutaba ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da bin san zuciya wa shuhum muta da qawru kuruwa a bar buga misali sannan kuma wa ijazul mar'u bi nafsi da jiji da kai manzon Allah ya haidi game da wannan abubuwa abubuwa da yake kai dan adam zuwa ga halaka kaga su ma wannan uku ne muqab asaa as-salasa muqabalatu salasa uku suna fuskantar abubuwa guda uku aka ce al-adlu wal ihsan wa ita'i bil qurba sannan kuma aka ce al-fahsha wal munkar wal baghi adalci da kyautatawa da kuma leƙamawa na kusa azamto ana musu aba da ita ba su da kyautata musu da kuma ainihin sanyaya musu zakatun su har in Allah ya saka na da wadata sannan uku kuma hali ne al-fahsha da al-munkar da al-baghi to duk mutumin da yake aiki da wannan aya babu shakka ya kama hanyar tsira ya kama hanyar aljanna gadan gada sai dai fatan kuma ya mutu cikin imani al-adlu shine suke cewa al-adlu bil insaf adalci wajen kyautatawa ko kuma wajen yin abun da ya dace adalci kuma suke shine suke ce kuma shine wada'u shay'un fi muhalli ka ajiye abu a inda ya cancanta shine adalci duk abun da ya cancanta mai hukunci ne kai magidanci ne kai wanda kake da yara ne karkashin ka wane ne wane ne in dai zaka bada umarni a yi ko zaka sanya doka a bi to kai kokarin ajiye abu inda ya dace wannan shine adalci duk abin da zaka yi kai kokarin ajiye shi inda ya dace kar san sujiya ya shigo ciki wannan shine adalci a fassarar malamai har ma daga sahabbai akwai wanda suke wa adalci wannan fassara al-ihsan ila an-nas kuma ubangiji yayi umarni da a kyautatawa mutane ku kyautatawa mutane kyautatawa da dukiyar da Allah ya bawo kyautatawa wajen adalci ga masu mulki kyautatawa wajen adalci ga masu hukunci kyautatawa ta magana kyautatawa ta makotaka kyautatawa ta zamantakewa kyautatawa ta mu'amala dukkan wannan gurabin duka suna da buƙatar kyautatawa zuwa ga mutane duk inda kake zamto kai ake yabo ba ana kuka da kai ba duk mu'amalar da za ku yi da mutane zamto kai ne abin buga misali to wannan umarni ne daga Rabbul Izza zuwa ga bayinsa gaba daya mu zamto masu kyautatawa al-ihsan wata fassara kuma shine hadisi ya fassara an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bautata ma wa Allah kamar kai kana ganin Allah ne zaka fi tsoro zaka fi shiga ta ka tsantsan zaka fi kyautata wa iyayenka har ma aiki yake cewa har in kai baka iya ganin Allah din to shi kuma Allah iya ganin ka wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke kuna tare da shi subhanahu wa ta'ala to wajibi ne mu zama masu ihsani sannan ita'i bil qurba al'ata dawil qurba mu dinga taimakon mu kusantan akwai hikima ta Allah cikin wannan man adan iya da usul iya da furu' usul na dan adam shine mahaifansa kakanninsa zuwa kasa sune usul nasa sannan furu' nasa sune yaya jikoki abin da yasa duk dan adam iya wannan tsakani to wannan kifataini din wannan ma'auni guda biyu bangaren usul da furu' to Allah yace ko ina ka tafi da su kuma kowanne akwai bukatar ajiye haƙin su a kanka kai kokarin gabatar da haƙoƙin su na kanka iyaye dai kai sai kaulan wahidan ubangiji yace a kyautata musu matukar kyautatawa sannan kuma ƴaƴa da Allah ya baka ubangiji yace ka kula a wajen tarbiyyar su to abin da ya reshe daga waɗannan sune zawil qurba yan uwan mahaifi abin da ya shafi ƴaƴan babbanni da kawunnai da ƴaƴan ummomi da gogwanni to waɗannan sune makusantanka bayan waɗannan biyu bayan ɓangaren mahaifa abin da ya kakanni zuwa ƙasa bayan ɓangaren ƴaƴa jikoki zuwa sama to baka da waɗanda suke kuma furur na mahaifa to wannan sune zawil qurba inda su ne kuna tare da su in abin alkhairi ya faru su za su fara zuwa su za su fara murna su za su fara ban barka da arziki idan abin sheri ya samu su za su fara jajantawa su za a fara gani abu so sanadiyar wannan dawainiya da suke da dan adam da kuma ko da yaushe kana ransu in ma tara dukiya kai ba maki da gudunmawar su ta taimakon su ko ta shawara ko ta ilimin su ko ta karfin su wata hikima ta Allah kuma tace su ba su da gado a gunka a yau kana faduwa kana mutuwa matakar ka haihu to ba su da gado an bayyana wannan kuma wannan abin da zai nuna mana ko da a harkar gado zai nuna mana bangaren mahaifa sun fi karfi akan ka kan bangaren yayanka ko ƴaƴa 100 gare ka a raye indai mahaifanka suna nan idan kamar suna da gadon ka mahaifa da bai hana mahaifa gado amma da iya hada da uwa gado an bayyana wannan ka ko a bangaren gado ubangiji ya nuna cewa bangaren mahaifa sun fi karfi akan kuma bangaren yaya da abin da ya faru yan uwa to da Allah ya haramta gado wa yan uwa matakar akwai yaya to sai ce kuma haƙƙin su na kyautata wajibi a suratul isra Allah ta'ala ke cewa wa atizal qurba haqqahu
wa atizal qurba والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا
الله تعالى يكي تشوى آتي ذا القربى حقا سي الله يكي رأي أبن دحيكي أما طين كنمي وداتا قومي داما داما تو دكا وأنصو يوم قوانا كدنجنكا تو قرآن ياشي سنا دحيكي أكنكا حيكي الله يكي رأي أبن haqqahu duk dan uwanka cikin dukiyar da Allah ya hore ma to iya da haƙƙin da zaka bashi iya da haƙƙin da zaka taimake shi iya da haƙƙin da zaka sanyaya masa a rayuwarsa Allah ya kira abin da haƙƙi in baka bada wannan haƙƙi ba matukar kana da ikon bayarwa to a lahira ka sani sai Allah ya tambaye ka domin inna Allaha yu'ta kullu haqqin haqqahu Allah da kansa ya yanka duk ma'abucin haƙi ka bashi haƙinsa kira ga mawadata a yanzu bangaren kula da ƴaƴa da mata sun mamaye tausayawa ƴan uwa abun wa'ansu mawadata musamman mata da danginsu da ƴaƴa to waɗannan suna haramtawa ansu masu kudin taimakawa danginsu wannan abu ne shahid kowa zai iya bada jida akan wannan shahid ne a kan al'abari akwai mutumin da zaka kirga ƴaƴansa suna da motocin shiga suna da gidaje suna da shaguna suna da kaza amma akwai yiwar dan uwansa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba shi da abin da zai ci a gidansa ana samun wannan to iya da haƙi
dan uwanka Qur'ani yace iya da haƙi a dukiyarka komin fadan ku da shi komin shi dan ya shiga ya bata tsakani to Allah shi akwai haƙƙin sa kanka sai ka bashi in baka bashi ba akwai yiwuwar Allah zai shaƙe ka a lahira ya kwata masa wajibi ne mu kula da wannan bangaren mata sun mamaye kusan wa'ansu da yawa daga cikin mawadata sun hana take sisina ko ta kaza sun hana kulawarsu zuwa ga ƴan uwayensu akwai matan da suke taka rawa mai ƙarfi game da kin taimakawa ƴan uwa a gurin mawadata ba a zama duka ba akwai kuma mata masu tausayi masu kokarin sa kuma ka taimaki ƴan uwan naka akwai su a cikin mutane ana sawo sore ka wajibi ne mu kula da wannan sai alaihi salam ubangiji yayi umari da ita idil qurba a dinga taimakawa makusanta ana wasa abusu ana taimaka musu kuma hakan zai kara ma budi agun Allah zai kara ma alkhairi agun Allah sannan wayna anil fahsha'i wal munkari wal baghi ubangiji ya hana al fahsha kine suka ce ma qubiha min al qawli wal fi'li shine abin da ya muni wajen aikata shi ko wajen furta shi a baki kine al fahsha kamar zagi kamar cin mutunci kamar gulma kamar rada kamar kaza kamar annabimanci duk wannan ma qubiha min al qawli sannan wa ma qubiha min al fi'li da abinda ayin hannunka zai aikata ko kafarka za ta aikata kuma abinda ubangiji baya so shi wannan iya cikin abinda suke cewa al fahsha kai tsaye wasu kuma suna cewa az-zina wasu suna kiran da al fahsha da zina to duka wannan ubangiji ya haramtawa bawan sa wannan sannan al munkar shine abinda shari'a ta kiyamace aikata shi ko ta kiyamace furta shi ko ta kiyamace mu'amala da shi wannan iya cikin munkar wanda ubangiji ya haramta mana aikata munkari sannan al-baghi al-baghi suka ce ni az-zulm wal-kibr azalinci da girman kai ubangiji ya hane mu wannan gaba daya a ibnu uyayna dai daga cikin magabata yake cewa al-adlu istiwa as-sir wal-alaniya adalci shine da bayyananka da koyenka ya zama to duk ɗaya abinda zaka yi a bayyane da abinda zaka yi a koyi duk ɗaya ne ba wani abin da kake karawa koyonka da bayyananka duk ɗaya ne kai baka da wani abu na kace in ana ganin ka za ka ƙara wuta za ka ƙara azama in kana koyi ko ba za ka yi ba to wannan ba adalu bane al-ihsan kuma yace an yakuna sirriya ahsanu min alaniya ihsan shine koyuwarka tafi bayyanuwarka a tafi ta kyau abinda zaka yi a koyi fi kyau akan abinda zaka yi a bayyane abin yin wannan wasu kuma suka ce a al-adlu shine at-tauhid al-ihsan kuma shine ada'ul fara'id Abdullahi dan Abbas yayi wannan magana adalci shine tauhidi da kadaita Allah ihsan kuma shine ada'ul fara'id da abin da zama wajibi a wuyanka kai kokarin gabatar da shi abin da yake wajibi ne tsakaninka da Allah tsakaninka da bayi kai kokarin aje shi ana fahimta to wannan adun kula shine fassarar da malamai suke wa wannan aya al-adlu wal ihsan wa ita'i dhil qurba akwai kuma fassara ta malamai wanda wasu malaman suka ce shi adalci musamman akwai shugabanni shine su yi kokarin aje dukkan wani mukami da yake karkashin su da abin da ya dace misali shugaban kasa ko gwamna shugaban kasa da shi ke da iko na da ministoci gwamna shi ke da iko na da kwamishinoni to duk wanda za ka yi bangaren ilimi ko minista ko gwamna kai ko kwamishina ya zamto ya san harkar ilimi wanda shi ne adalci ko yayi ka ko bai yi ka ba ko yayi ka baina baina in dai ka san ya san harkar to adalci ne a gun shugaba ya ajiye wannan abu harkar lafiya minister ko commissioner to wajibi ne a gun shugaban kasa ko gwamna ya nada wanda ya san harkar kar ya dauko wanda bai san harkar lafiya ba ya bai minister lafiya ko commissioner lafiya wannan ba adalci ba haka nan aikin gona a samu masalin wannan harka sai ka bashi wannan office din ya riki to wannan kai abin da yake shine adalci ana fahimta amma kuma ihsani kamar ka nade ministan aikin gona a ƙarƙashin ma'aikatarsa akwai kwangila ta siyo taki da kayan noma da sauransu to kuma ihsani ne ka biya wanda yake mai ka amma ita na wane ya raka ka kamfen an kwana da shi a jeji ruwa ya jika shi an jefe shi a can ya bar gidansa ya kulle shagonsa a kanka to idan wani abu ya taso to su ya kamata ka fara gabatarwa wannan shine ihsani wanda ya taimake ka kai masa wanda ya dafa ma ka dafa masa a bangaren ihsani na bada aiki ko bada kwangila ko wani abu wanda ba office bane mai zaman kansa za a dora mutum to musamman malamai da suke tafiya da zamani sun fassara da al-adlu al-ihsani da wannan fassara in nabi zaka yi to ka nada wanda ya dace wanda ya cancanta amma wani abu za a bayar na committee zaka yi a'a wata kwangila zaka bayar a'a wani abu ne fito daga gwamnati na karuwa to kuma ihsani ne ka zabi wanda ya taimake ka ko wanda ya maka fara gabatar da shi akan wanda bai taimaka maka ba an fahimci wannan al-adlu al-ihsani sannan wa ita'i lil-qurba hatta annabi yusuf alaihi salam ku duba lokacin da yan uwansa suka same shi a misira bayan abin da ya faru da su ya faru dukkan wani taruku na araba yusuf alaihi salam da duniya sun yi to kuma Allah bai yarda ba amma lokacin da suka same shi a misira ba su gane shi bane amma domin a nuna wa shugabanni cewa ka dau dukiyar baitul mali ka taimaki ƴan uwanka to tun lokacin annabi su bai wannan amma in sanna sun zo ya tarbe su ya sauke su ya musu goma ta arziki sannan kuma ya hada musu da kudin awun su da abin da ya auna musu yace su fi gida har ma bayan sun kuma suke cewa hazi bidaatuna ruddat ilaina ai wannan kudaden mu ne da muka je siyan abincin aka hada shi cikin kayan abincin aka turo mu da shi yan uwansa ne kuma da baitul mali yayi wannan ko ba masa inkari ba wa ita idin qurba yace ko wannan ana fahimta amma ai abin da adalci kar ai almubazzaranci kar ai kuma abin da zai zama tuya dauki hankalin al'umma duk abin da zakai kai insafi kai adalci amma cewa ka taimakawa na kusa da kai da aminanka da abokanka da masu fama fatan arziki da malamanka in Allah ya baka dama wannan ba a hana ka ba duk hanyar da zaka taimake su ka taimake su hanyar kuma da ta dace a shari'a ana fahimtar wannan wannan shine al-adlu al-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha'u 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ubangiji ya hana al-fahsha da munkari da zalunci duka wannan ubangiji ya ja musu illahi ya haramta su har yake cewa ya'idukum la'allakum tadhakkaru shi Allah da kansa yake muku wa'azi ana ganewa wannan wa'azin na Allah ne idan an ce kai adalci to Allah ne yake faɗa ma ba mai wa'azi bane ba malami bane idan an ce ka taimaki ƴan uwanka ka musu ihsani Allah ne yake faɗa ma Allah ne yake ma wa'azi da kansa idan an ce al-adlu wal ihsan wa ita'i dhil-qurba kai ihsani ka biya ƴan uwanka kyautata musu to ubangiji ne yake faɗa ma da kansa ba idan an ce kai wane ka bar al-fahsha ka bar munkari ka bar zalunci ka bar girman kai ka bar duk abin da ubangiji ya haramta ka bar su ka kaurace musu to Allah ya ce ni ne nake ma wa'azi da kaina shine ma'anar ya'idukum la'allakum tadhakkaru ay ya'idukumullah Allah da kansa yake muku wa'azi dan ku zama to kun mu azantu Allah ya sa mu na cikin masu wazantuwa na amma ya tiga ba
wa anfu bi 'ahdi illahi la ahadtum wa la tanfu al ايمان بعد توفيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون
الله yace daga cikin doriyar abin da ya dora muku na wajibi wannan suna cewa wal aqfli wa awfu bi ahdillah kamar can da yace muku ya umarce ku da al-adl wal ihsan wa ita aidil qurba sannan wa ya'murukum bi abdi bi wa ya'murukum abu bi ahdillah sannan ya umarce ku ku dinga cika alƙawari da kuka yi alƙawarin Allah malami suke cewa alƙawari kala biyu ne akwai alƙawarin Allah da yake kan kowa daga cikin bayinsa akwai kuma alƙawari da hukunta a tsakanu ni da kai mun yi alƙawari wancan da wancan sun yi alƙawari to ko wani alƙawari abin tambaya ne abun Allah ana fahimtar wannan suka ce awfu bi ahdillah idha ahad wal ahd huna huwa al yamin suka ce alƙawarin da Allah yake cewa ku cika shi to shine rantsuwa idan kun yi rantsuwa ku kiyaye rantsuwar ku kar ku yi rantsuwa kuma da ku dauke ta da wasa kar ku yi rantsuwa da ma zuciyar ku ba haka bane akwai yaudara ko ƙarya kada ku yi wannan ku rike rantsuwar ku ku ba ta muhimmanci wajen kulawa shi yasa shari'a ba ta yi da rantsuwa haka kawai ba ita rantsuwa sai da dalili dalilin ma kuma a shari'ance mai ƙarfi ba haka kawai zaka dinga bude baki kana rantsuwa ba a shari'a ba ta baka wannan umarni ba rantsuwa aba ce wanda take zama garkuwa ga dan adam akwai gunda ko a kotu in kai rantsuwa sai shari'a za ta sallame ka garkuwa ce ga dan adam musulmi yasa ba ko ina ake fawa amfani da ita ana fahimtar wannan shine ku yi kokarin kiyaye rantsuwar ku shine wa aufu bi ahdillah idha ahadtu a lokacin da kuka yi rantsuwa din a lokacin da kuka rantsa ce ku yi kokarin kiyaye wannan rantsuwa din a wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku dinga warware rantsaran tsanko bayan kun kulla tawkidu aina tashdiduha bayan kun karfafi maganar da rantsuwa to kar ku koma gefe kuma ku warware kar ku koma gefe kuma ku yi sabanin abin da kuka rantsa ya kansa waqad ja'altumullaha alaykum kafila hakika Allah ya zama shaida tsakanin ku da shahidan bil wafa biya ubangiji iya nan iya shaida yaga a cikin kuwa zai kiyaye rantsuwar sa idan yayi a cikin kuwa yayi ko ba zai kiyaye ba ana fahimta wa su malama haka suka fassara wa su kuma sun ce ahadullahi idha ahadtu shine alƙawarin da yake tsakanin ku kiyaye wannan wa su kuma sun ce alƙawarin da Allah yayi da ku a can suratul al-a'raf وإذ أخذ ربك من بني آدم ubangiji yace ka tuna musu wa in suna cewa wadhkur aqaddara wadhkur abayan wadhkur iz ka tuna musu lokacin da ubangiji ya riki alƙawari ga ayyan adam dukkan su tun muna al-muzab tun ba halitta kowa ba amma muna nan cikin ikon Allah da kuma udurarsa da mashi'arsa Allah ya tara mu gaba ɗaya mu tun daga annabi adam har zuwa halittar ƙarshe na dan adam Allah ya bujiro mu ya bujiro zuwa gare mu yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin idan kun je duniya ba ni za ku bautawa ba ni bane mahaliccin qalu bala shahidna kowa yace Allah haka ne mun shaida Allah kai ne ubangijin mu kuma kai za mu bautawa Allah yace nayi wannan ne kada ku zo a ranar alkiyama ku ce an haba gafili kwace kun gafala da wannan ban faɗa muku ba duk tuna na faɗa kaga lokacin da aka yi alƙawarin ba wanda ya tuna ba wanda ya sani amma kuma Qur'ani ya faɗa mana dukkan halittun Allah indai dan adam ne Allah ya asan bilin mu ya faɗa mana wannan ya ce waye ubangijin ku waye abin bautar ku kowa ya ce Allah kai ne kuma Allah ya ce ku shaida ni ma na shaida yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda zai ji da'awar musulunci bi yahudi ne ko ba nasari ko ba majusi ko bi imani da da'awar manzon Allah ba face in ya mutu ya zama dan wuta domin Allah ya yi yankan hanzari a kansa ana fahimtar wannan to wa sun ce shine alƙawarin Allah wa afu bi ahadillah wa su kuma suka ce wannan rantsu ai da ce afu bi ahadillah kowanne dai alƙawarin Allah ne wanda ya kamata ko mu rike mu karfafa shi idan rantsuwa ce mu karfafe ta kada mu yi ta da wasa idan kuma wancin alƙawarin ne na tsayawa ayiwa Allah bauta shi kadai tsayawa kan tauhidi tsayawa kan dokokinsa da umarninsa to kowanne ɗaya daga cikin wajibi ne yayi wannan dan dan wannan dai ma Allah ta'ala ya halice ka dan ka bi dokansa ka bi umarninsa ka bauta masa dan wannan ya kawo ka duniya ya hada ka da kayan alatin duniya ga sunan ka shaki iska ka zauna a doran kasarsa ya ma ni'ima wannan ya ma ni'ima wannan har ma ni'imomin ba sa iya kirguwa irin ni'imomin da yayi mana duk kuma ya mana ne dan mu bauta masa to kowanne alƙawari mu riki a wani gun yake cewa afu bil ahad ان العهد كان مسؤولا
ان العهد كان مسؤولا
كتك القوري a lokacin da kai ku cika alƙawari inji Allah duk abin da kace gobe ko in an jima ko nan da sati daya duk wanda kai wa alƙawari to Allah yake ka kiyaye wannan alƙawari wa aufu bil ahd kwara azage ka akan baka yi alƙawari ba akan azage ka kai alƙawari ka saba ana fahimtar wannan da kai alƙawari ka saba kwara karkai yasa wa an su daga cikin bayin Allah san dauka wa kansa alƙawarin ba sa alƙawari sai da duk abin da suka sa a zuciyarsu in ya faru za su zartar da shi kawai shi kenan amma alƙawari iya da hada kuma Allah iyaye ban wa'ansu annabawansa manyan bayinsa da cika alƙawari daga cikin akwai annabi Isma'il alaihi salam
wal qur'an kitabi isma'il innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya
Allah ce ka ambata musu labarin annabi Isma'il da yazo cikin alƙur'ani mai girma innahu kana sadiqal wa'd Allah ya ce annabi Isma'il mai gaskata alƙawari ma'ana mai cika alƙawari wa kana rasulan nabiyya kuma manzo ne kuma annabi Allah da kansa mai shaida game da wannan mai cika alƙawari alƙawari abin tambaya ne a gun Allah innal ahda kana mas'ula duk alƙawarin da kai wa wani dan ka yaudare shi Allah zai tambaye ka a lahira kuma zai kwata masa haƙƙinsa alƙawarin da kai na ƙarya Allah ya san zuciyarka kuma a kiyama sai ya ma hukuncin da abin da kai mu kiyaye yin alƙawarin ƙarya musamman ƴan uwa ƴan siyasa ko masu neman a zabe su wa an sun dau wannan hanyar hanyar yaudara kawai wa an su ma har yarjejeniya ake rubutawa wani to mun yi yarjejeniya za mu zaɓe ka muna da matsala kaza da kaza da kaza a yankin mu idan Allah ya baka wannan kujerar to mu ga buƙatar so sa hannu ka sa hannu amma wani har ya sauka daga mulkin takardar ma ba zai kalle ta domin dama a lokacin da yake sa hannun ƙarya yake a zuciyarsa ta ko ya tara ku iya muku campaign ai kaza in mun samu wannan matsayin kaza ai za mu yi kaza ai kaza ne kuma a zuciyarsa dama ƙarya yake ƙarya yake to ubangiji ya ce ka sani kina tambaye ka a ran da ba in sai kai ba fadawa ba yanziga ba odli ba ADC ba kowa da kai sai ubangiji ya tsira kuma iya cikin alamar munafici manzo Allah ya lissafa wasu abubuwa guda uku yace ayatul munafiq sala idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhalafa wa idza tumina khala idan yayi magana ƙarya ce ta fiyawa idan an yi alƙawari zai ƙarya ya saba idan an aminta ne zai haici to din duwa da hada wannan sufofin to manzo Allah ya ce munafiki kana munafikan khalisa wanda ya dau wata sifa ko ba duka ba to hakika iya da sifa ta munafirci a rayuwar sa mu kiyaye da alƙawari yan domin sakaci da alƙawari da ake yi har ma muna da African time kuma har ma mun yadda da wannan wa sun yadda da wannan a sa'a ana so ai abu karfe 10 to sai a sa karfe 9 an san ba za mu zo ba sai karfe 10 da ba an fahimta ko kuma 11 ake so a yi abin an san mu da kin kula alƙawari sai a sa abin karfe 10 kuma wani hasse shade ta zo mai zuwa wannan tun muna da wannan abubuwa saboda ka ba sifa baje ta mu'mini duk abin da ake in dai lokaci ne ana so kan lokacin ya zame kawo lokaci ne karfe 10 za a haɗu karfe 11 to ya zamto kana gun 11 ɗin ya zamto kana gun 10 ɗin wannan shine alama ta imani kuma kana ne maka janye kanka daga cikin sufofin munafikai amma mu kula da alƙawari ya yawa har ma wa an so daga cikin malamai suka ce ko danka kace to kai shiru ba abba zan bi ka kisha zan siyo ma kaza to in ka siyo masa ba Allah sai malamai da suka faɗi wannan kai shiru zan siyo ma mota aran mai bashi ba fita yaje ya zo mai tawasan yaran ko kai shiru zan siyo ma kaza to ka kiyaye ka siyo idan baka siyo ba to kana ne maka koya masa yaudara ne kuma in ya fara hankalta zai tabbatar da kana faɗa masa magana ko baka cikawa ko ba girman ka bane ba kiyar maka bane saka muku taka tsantsan ko mace ko neman aure kake to kai kokarin yin alƙawarin da zaka cika in ka san ba zaka cika ba karka mata alƙawari wannan zai kara maka kima ko daraja a guga ko da bayan an yi auren amma in kana faɗa baka cikawa in kana faɗa baka cikawa to rabi zai shiga wana ka kaida dan adam ne jubulatul qulubi ala man ahsana ilayha larabawa suna cewa ita zuciya an gina ta ga wanda yake kyautata mata kai alƙawari ka cika kyautatawa ne kai alƙawari ka karya kuma sabawa ne ni kokarin kiyaye wannan ya yawa ubangiji yake cewa inna laha da kana masuula hakika alƙawari abin tambaya ne a gaban Allah a gobe alkiyama sai ubangiji yayi tambaya kan duk alƙawarin da akai aka saba shi da gangan da alƙawarin da ka dauka ka karya da gangan da alƙawarin da kai da yaudara to ubangiji sai ya tambaye ka haka ana fahimta Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye alƙawarin wa ufu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'alatumullaha alaykum kafila innallaha ya'lamu ma tasna'un ko kuma innallaha ya'lamu ma taf'alun hakika ko Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah ya san shi kuma zai ba ku labari a gaban gobe alkiyama نعم آية تقوى
ولا تكونوا كالتي يقضت غزلها من بعد قوة أنكالا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى منكم إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
إمام الخلبي ده إمام مقاتل مقاتل ياسين المجرى عبد الله بن عباس الله تعالى يكاري دارش su biyun suke cewa hiya imra'a wannan aya tana magana ne kan wata mata wanda take da dan tabuwan hankali a cikin Quraishawa yuqalu laha Uraifa bint Amr bin Sa'd bin Ka'b bin Zayd wata mata ce ta hadu da dan tabin hankali a cikin Quraishawa ga sunanta nan wa qala laha waswa tana da yawan waswa akaba da gazlan miqdaru zira zata zauna ta dinga tifka igiya haka gurgudan zira'i guda kamu guda an gane ko fanakaba da gazlaha min al-ghad gobe ko sai ta warware wannan tifka da ta ta tifka tsar kuma ta warware ko kuma ta tifka min al-ghada ila nisin naha tun daga safe ta yi ni tana tifkawa kuma sai kine sai ta zauna ta warware wannan tufka da ta yi gaba daya ta firana ta fada to sai Allah ya ce kar ku zama irin wannan mata wala takunu kallatina qabada gazlaha kar ku zama duk kamar waccan da in ta tufka za ta je ta warware an fahimta ba ana kar ku yi rantsuwa ku warware kar ku yi alƙawari ku karya kar ku yi kaza ku ki kar ku yi irin waccan mata kar ku yi aikin alkhairi kuma ku biye shi da mummunan aiki kallatina qabada gazlaha ay afsadat gazlaha ta baka wannan tubka da tayi bayan ta tubka min ba'di quwwa ihkamihi lahu wa burmihi bayan ta kulla ta tubka tayi abu mai kyau sannan kawai da gangan za ta zo ta warware an kafan shine halu jam'i laq wa huwa ma yunqasu yakullu ihkamihi ku ihkamuhu shine abin da zaka zauna ka warware bayan ka tubka to ubangiji ki cewa kar ku zama irin waccan matar an kafan shine an qadan wahidahu naqsu a sauna a warware bayan an tubka shine yake cewa a ko kuma naqs alhillu ba'd an-naqs alhillu ba'd al-aqd kenan warwara bayan tubkawa to ubangiji ya hana wannan ya ce kar ku zama to irin waccan matar wala takunu kallati naqza gazalaha min ba'di quwwatin al-kafa tattakizuna aymanakum dakhalan bainakum kurikiran tsaran tsan ku wata hanyar shigar da yaudara dakhalan wa kiyana wa khadi'a ku yi rantsuwa kuma ku shigar da yaudara ko munafiki ke rantsuwa Allah ce kar ku yi wannan kar ku yi rantsaran tsan ku hanyar da zai fada da ku yaudara ko munafiki kar ku yi wannan ku rantse kuma da niyyar yaudara ko munafiki addaklu suka ce ma yadkalu fi shay'il fasad abinda za a shigar da shi domin barna ka rantse a aminta da kai kuma kai yaudara ka je a kullu alqawli da kai kuma kai ƙarya to kar ku sake ku shigo da al'amuran ku da irin wannan munana abubuwa ma'ana za ku yi alkhairi kuma ku rore shi da shi wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'a wa la takunu kallati naqad gadala min ba'di quwwatin anqasa tattakizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma ka arba shine aktsaru aula dan ku ƙara yawa ku fi wancan a duniyance kar kai rantsuwa kar kai rantsai domin a ga kafiwa ne domin a ga kun fusuwa ne mujahid bin jabr yake cewa wa zalika annahum kanu yanquduna hilfi haula wa khalafu li akthar suna warware alƙawarin da suke da suware yesu ban jefa kan su cikin suware domin su ƙara yawa ai talabtum al-hizb bin naqd al-ahd suna neman daukaka da buwaya wajen warware alƙawari fanahumullahu an zalik sai Allah ta'ala ya halice kamar da duk wanda zai warware alƙawari dan wani wata manufa ta duniya to ubangiji ya haramta masa wannan ya ja mai kunni ya ja masa kunni kare wannan inna ma yabulukum Allahu bi ay yaktabirukum Allahu bi amrihi iyyakum bil wafa ubangijin ku iya jarrabarku da cewa ku cika alƙawari bayan kun yi jarrabawa ce duk alƙawarin da kai to jarrabawa ta fi ga cika shi ko rantsuwa jarrabawa ce sai ka kiyaye ta idan ka saba alƙawari ka fadi jarrabawa idan kuma kai rantsuwa akan ƙarya ka fadi jarrabawa ana fahimta shine jarrabawa ce daga Allah wanda yake umartar ku ku cika ummatun ya arba min umma umma wahida ay milla wahida kamar milla umma kamar milla ke wahid islam shine milla ta musulunci walakin yudhillu Allah walakin yudhillu man yasha sai dai Allah ta'ala cikin hikimarsa da mashi'arsa iya tabar da wanda ya zo cikin su kuma da adalcin sa waye hadi man yasha kuma iya shiryar wanda ya so ya shiri bi tawfiqi bi wajen dace wasa ga wanda ya so ya shiryar namna cewa walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ubangiji iya ainihin shiryar wanda ya so da tawfiqin sa kuma mai bata iya bata da kuma adalcin Allah an bayyana wannan wanda Allah ya nufi ya nuface shi da shiga wuta to za a ga ya bi hanyar bata a duniya duk azaba zai dawo ba wanda kuma Allah ya nufi da shiriya za ka duk inda gaskiya take neman ta yake duk inda ake fadan alkhairi kuma iya go ya sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya riga ya yayi hukunci tun rangini ranzani dan wuta ne dan aljanna sai Umar dan kaza yake cewa manzon Allah to mu daina aiki mana kowa ya zauna mai jira kuma inda Allah zai riki sai ce a imalu fa kullum muyassarun ala ma khuliqa la kowa ya yi aiki domin Allah zai yassare wa kowa akan abin da ya halice shi aka duk wanda aikin alkhairi baya ba shi wahala to Allah ya halice hanyar aljanna zuwa wajen wa'azi sulhu tunatarwa kyauta alkhairi wannan kullun ya cikin wannan to Allah ya yassare masa abin da ya halicci shi a kansa wanda kuma aikin shiri baya masa wahala duk inda ake sabon Allah iyako ya biya kudin mota ya biya kaza ya biya sabi Allah ya bada kudin sa ya bada lokacin sa to shi ma wannan ana tsoron an halicci shi an yassare masa liman kulikala kan abin da aka halicci shi kai shi shine ya yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ubangiji iya fatar da wanda yaso da adalcin sa kuma iya shirir wanda yaso da tawfiqin sa iyahu an gane ko fadlan minhu shi wanda Allah ya shiryar to Allah abin nan ya masa farla ya masa wanda kuma Allah ya kaddara ya bi hanyar bata to ubangiji ba zalunta sai ba adalci ubangiji zai masa ana gane ko yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ubangiji iya shiryar wanda yaso kuma ainihin iya dora wanda yaso kan hanyar da zai je halaka gaba daya walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wala tus'alun yawmal qiyama Allah ta'ala yace haka ne ko ubangiji zai tambaye ku a ranar al yawa wal tus'aluna ma kuntum ta'malun ubangiji yace zai Allah zai tambaye ku akan duk abin da kuka yi wala tus'aluna amma kuntum ta'malu duk abin da kuka aikata inji Allah to ubangiji ya ce Allah zai tutse ku ya tambaye ku akan sa gobe kiyama wannan kuma wa'azi ne dore akan wa'azi duk abin da kai daga balagar har ka mutu to ubangiji ya sa mala'iku sun kiyaye kuma za ta tambaye ka kansu ko magana ce ka kiyaye ko aiki ne ka kiyaye ko mu'amala ce ka kiyaye duk ran da ka balaga to ubangiji ya yanke ma hankali duk abin da kai maka tuba diya in aikin alkhairi ne fa ni'ima in aikin sharri ne kake yi shi kuma wata ni'ima ta Allah da sonmu da Allah yake idan ka aikata mamuna idan ka tuba kuma Allah sai ya tuba idan kai ba daidai ba kai ba daidai ba kai ba daidai ba tuba ya zo ma shari'a ta zo ma kana tuba kuma sai Allah ya yi ma wannan abin an goge su daga rijistar ka Allah ka ba mu ikon tuba kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon aikata mai kyau to ina gana ana mana ishara lokaci za mu tsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu aladan gaba daya abin da muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin ayaye ya dauke mu da kansa wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi tukhtalifun kine karshen ayar ko ubangiji yace zai bayyana muku a ranar alkiyama abin da kuka kasance kuna samun sabani a kansa Allah ya mana albarka Allah ya shirye mu hanya madidiciya muna roƙon Allah ta'ala ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya addu'o'in mu muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana buƙatun mu na alkhairi kafutanin su Allah ta'ala ya biya mana su Allah ta'ala muna roƙon ka ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu hanya madidiciya muna roƙon ka Allah ta'ala ka dora mu hanya madidiciya Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ta'ala ka samu wayi gari a lahira mana yawa juna barka barka Allah ta'ala ka sa aljanna shi makomar mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ga mallam Umar nan da daya daga cikin jami'an wannan masallaci muna fatan ajinya bi Allah ya saka fara ce da mallam Usman da sauran majinyatan mu duka Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala masu taimakon addinin ka duk inda sai Allah ka taimake su Allah ta'ala ka mana albarka a rayuwar mu duka ka tsare mu daga dukkan shari Allah rama mana masa addu'an Allah ta'ala ya biya bukatun sana alkhairi abinda aka sa a gaban alkhairi Allah ya cimma shi abinda ake tsoro kuma Allah ta'ala ya tsare duka shi ma mallam Bashir yayi tafiya zuwa Kano ya sai ba ganshi ba to muna addu'an Allah ya dade su lafiya Allah ya kai su lafiya ya dade su lafiya muna addu'a wanda suke taimakon addini a kusa da nesa Allah ya dafa musu mai wannan gida Allah ta'ala ya karba ayyukan sana alkhairi Allah ka bashi ikon fada da ayyukan sana alkhairi a rayuwar shi duk abinda zai na alkhairi Allah ka karfafe shi wajen aikatawa kusa kware kuma Allah ka hana shi aikata su Allah ta'ala ka bawa yatima lafiya Allah ka kara mata lafiya da dukkan marasa lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya duka duk wanda yazo wannan masallaci Allah mai da kuwa gidan sa lafiya Allah ya hada mu aladan karanta alqurani duka Allah ka sa qurani ya cece mu a duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته